الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يوم كمان دنتي زامي بقرن كاو أنسو مثالي na darasin da muka yi wancan makon, saboda babu misalai a cikin wancan darasin, kuma saboda yanayin akwai tafiya a gabana gobe da sassafe, misalan kawai zamu ba zamu kare akan karatu wannan karatun ba. Allah ya kai mu muka dawo, kuma aka dawo kuma insha Allah sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Ziyadatu fiqa tana daga cikin a wurare masu muhimmanci a ilimin mustala da ya kamata dalibai su fahimce shi sosai. Karatunmu na wancan makon kusan duk dai nazariya muka rinka yi, don cewa ga yadda abinda magana ce babu kawo misalai daga tasarrufin huffaz. Yanzu Allah da zan yi muku imla'in waɗansu misalai na waɗansu hadisai waɗanda za su ba da misalin ziyadatu fiqa da yanda malamai din suke tsabbaka ka'idodin nan da aka ambata. Na farko dai, ina son in dan yi ɗan tambayoyi kan ka'idodin da muka faɗa, cewar dangane da abin da ya danganci ziyadatu fiqa, akwai ka'idodi da muka faɗa ko? Yaya ake samun ziyada a cikin hadisi? Me ake nufi da ziyadatu fiqa? Me ake nufi da ziyadatu fiqa? Na'am. To bari mu ji kuma na wani alƙaulul awwal kenan, bari mu ji alƙaulul tsani sai mu tarje. Na'am. Ahsanta. Na'am. Asalin abinda ake nufi da ziyadatu fiqa, wato hadisi ya zamanto mashhuri da wata riwaya, sai a samu wani daga cikin masu riwaya wanda yake shi ma fiqa ne amintacce, sai ya ƙara wani lafazi a cikin matanin wanda yake riwaya mashhuriya bata zo da wannan lafazin ba, ko kuma ya ƙari a cikin isnadi wanda riwaya mashhuriya bata zo da wannan ƙarin ba. An yi taƙidinsa da cewa ya zamanto fiqa, wannan saɓanin abinda Al-Hafiz ya faɗa, ya ce wa ziyadatu rawihima. Rawihima mun ce abdamir ga me yake komawa? As-sahih wal hasan. Rawin al-hadith al-hasan, ana tafin da cewa fiqa ne? Ba a tafin da cewa fiqa ne. As-saduq. Rawin hadith al-hasan saduq ake ce masa, shine wanda yake da adala da bab, amma haddasa ba tamam bace, haddasa ta yi karanta daga haddar rawi wanda aka sanda shi da yake ruwaito hadisi sahih, to wannan shi ake ce ma as-saduq. To maganar mu ba akan as-saduq bace. As-saduq idan ya ruwaito hadisi, in yi ziyada a cikin hadisi, ba a karban ziyadarsa, ziyadar in ya ba a karban ziyadar sa in ta saba ma ziyadar waɗanda suka fi shi shika a to waye zai ba mu misalin ziyada a cikin isnadi ne ake nufi da ziyada a cikin sanad na وقال المثالي حديثي لي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسي زويتي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقي اي زيادة تو اما idan yazo yace wannan sharadin wannan ziyadar sharadin ƙara rawi a cikin isnadi ya zamanto ya ƙara rawi a wurin da yake an yi riwayar da ana an gane domin idan an yi riwayar ba da ana ba da haddathana ko sami'tu to dan an ƙara wani wannan ba ta cikin babin ziyadatu thiqa domin ba abin da zai hana ya zamanto hadisin an ruwaito shi daga Ibn Umar daga Umar radiyallahu anhu Ibn Umar daga Umar yaji sannan kuma daga baya shi kansa yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani idan akwai haddathana kaje yayi mana maganin wannan saboda haka babu iskali Ibn Umar yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kada sai kuma wani ya saki ruwaitowa Ibn Umar yace sami'tu Umar yaqulu عن النبي صلى الله عليه وسلم كاجا يجي دغ عمر يجي دغ النبي صلى الله عليه وسلم تو داك باب اشكالي اما اشكالي idan waje an yi riwaya da an gani sai a zo ai kari to anan wajen shine malaman hadisi suke bincike idan abba ai karin an idan ba a wajen riwaya da an ana bane ba sa bincike anan wannan kari ya nuna kan cewa hadisin an rawaito shi da fuska biyu amma inda ake yin tsayawa a sa ayat tambaya a cikin ziyadatu thiqa ta irin wannan a isnadi shine idan aka ƙara mutum a wurin da aka yi riwaya da ana an fahimci wannan to misali da farko akwai wani misalin na ziyada a cikin isnad na'am an ruwaito shi mursal wani kuma ya ruwaito shi muttasil ahsan shine wato hadisi da yake mursal tabi'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani kuma sai yazo yace ai tabi'in nan yaji daga wajen sahabi wani daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi kari ya kara sahabi akwai wani misali na'am ahsanta hadisi ne da ake ruwaitowa sai a tsayar da shi akan sahabi mawquf kenan ko ya gabata mun yi ta'rifin alhadithul mawquf ma udifa ila sahabi an ruwaito mawqufan ala abi huraira wani shi kuma da yazo sai ya zarce abi huraira ce ai maganar ba ta abi huraira ba ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shi ma wannan yayi ƙari a cikin sanad wannan shi ake ce ma raf'ul mawquf na farko kuma shi ake ce ma waslul mursal yasa idan kuna a cikin ilmul mustala za ku ga a cikin abwab din da ake karantawa ta'arudur raf'i wal waqf da kuma ta'arudul wasli wal irsal wato sabani wajen riwaya tsakanin ar-raf'u wal waqf shine ta'arudur raf'i wal waqf da kuma ta'arudul wasli wal irsal a ruwaito riwaya muttasila wani wasu kuma su ruwaito ta mursala an gane wannan su ne misalan ziyadar suke zuwa a cikin sanad ziyada fa da take zuwa a cikin matan dama shine a ƙara wani lafazi wanda zai kawo ƙarin ma'ana a cikin abin da to zamu kawo wannan su ne misalan da zamu kawo akwai misalai waɗanda suke Imam Ahmad ya faɗa wanda za su yi kyau wajen wannan misalin qala Abu Dawud wanda suke da biro za su iya rubutawa su in la ne musu shifta قال ابو داود سمعت احمد ذكر سمعت احمد ذكر سيكو سنة نقطتين كابن امام احمد بن يفدا مالك عن الزهري مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الذين جمعوا الحج أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا لم يروه إلا مالك وانا ما قال الإمام أحمد كنا لم يروه إلا مالك نعم طوافا واحدا لم يروه إلا مالك ومالك ثقة ومالك ثقة وفي معنى إمام أبو داود من سنن نسيارة كتير المدرين إمام أحمد yana da littafi masail wanda yayi imam ahmad tambayoyi kan ilmin hadisi da ilmin rijal yace yaji imam ahmad yana ambaton wannan isnadin malik an az-zuhri an urwata an aisha mutabutu hudu ko malik mun san dai imam malik ko imam darul hijra ya ruwaito daga malamin sa az-zuhri ibn shahab az-zuhri an urwata daga Urwa bin Zubair daga Aisha cewa Aisha tace an innal ladina taf innal ladina jama'u al-hajj wal-umra tafu tawafan wahida wanda suka yi kirani tsakanin haji da umra dawaki daya kawai suka yi abinda take nufi da dawaki daya ai sa'ayi daya at-tawafu take nufi at-tawaf bayna as-safa wal-marwa wato lokacin da suka yi haji sa'ayi daya kawai suka yi wanda suka yi jam'i tsakanin haji da umra an gane wannan ziya wannan imam malik ne ya fade ta sai imam ahmad yace lam yarwihi illa malik imam malik ne kawai ya ruwaito wannan ziyada to amma kaga irin zaurancin malama habibi kawai shi bai imam ahmad abin da ya fada kenan lam yarwihi illa malik me yake nufi to sai ka koma ka bincike hadisin in ka koma ka bincike hadisin sai ka ga wannan hadisin hadisin bayanin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha ta ruwaito yana cikin Bukhari da Muslim almajiran zuhri sune suka yi sabani a mutum guda uku da Uqayl ibn Abi Khalid da Ma'mar da Ibn Uyayna Uqayl ibn Abi Khalid da Ma'mar da Ibn Uyayna da Sufyan ibn Uyayna su uku suka ruwaito wannan hadisin ba su ambaci cewa waɗanda suka yi kirani sun yi sa'ayi sun yi tawafi tsakanin Safa da Marwa sau ɗaya ba sai suka yi shiru a cikin riwayar su babu wannan lafza an gane mutum uku da suka ruwaito hadisin riwayar tana cikin Sahih Muslim ba su ambaci wannan lafzar ba shi yasa Imam Malik yace lam yarwihi illa Malik Imam Malik ne kawai yayi wannan kare su sun kawo hadisin bayanin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Imam Malik ya kawo amma shi kadai sai ya kai da ƙara wannan lafzar wannan bata bayanin ƙarin hukunci ba bai saba musu ba ya saba musu to za a karba ko ba za a karba ba mutum uku suka saba ma Imam Malik Uqayl ibn Khalid ibn Abi Khalid da Ma'mar ibn Rashid da Sufyan ibn Uyayna dukkaninsu manya-manyan ɗaliban zuhri ne kuma suna daga cikin tabakar farko Uqayl ibn Abi Khalid ya kasance tare da zuhri lokacin da zuhri ya je sham ya zauna abin ya je sham ya zauna Ma'mar shi ma ya lizimci zuhri a madina ibn Uyayna kuma ya lizimce shi a madina da maka saboda haka dukkaninsu sun san zuhri almajiransa ne manya-manyan suna cikin at-tabaqatul ula a tabakan kula dama ajin farko na ɗaliban zuhri mutum biyar ne waɗansu su ƙara shida wa'annan uku na hudunsu imam malik na biyar din su Yunus ibn Yazid al-Aili, wadansu suna kara Muhammad ibn Walid al-Zabidi, su shida. To kaga guda uku cikin yan ajin farko duk sun saba ma Imam Malik, shi ma dai a cikin ajin farko yake. To yanzu za a ce Imam Malik yayi kuskure a wannan karin da yayi, ko kuwa riwaya ta za a karbe ta? Na'am, ba za a karba ba. Saboda me? Kala fa man huwa awsaq minhu. Eh, to ai da kyau, ai dauki ne. Na'am. To shi kuma Imam Ahmad sai ya ce wa malikun fiqa. Eh, to ai shi wato abinda nake so nuna a nan shine mu fahimci manhajin malamai. Yanzu dai zan mana maganin rigimar, sai mu nemo dalili. Imam Ahmad ya ce wannan ziyadar maqbula, ya karbe ta saboda malikun fiqa. Imam Bukhari ma ya karbe ta, dan ya rawaito hadisin a cikin sahihin sa. Saboda haka wannan karin maqbul, ziyada ce maqbula, me yasa suka yadda da ita? Mu kar mu zo sabon hukunci mu rushe nasu. Me yasa suka yadda da ita? Na'am. Wato wannan zai koma din wajen matsayin Imam Malik dangane da waɗanda suka saba masa. Imam Malik kurakuransa wajen riwaya daga wajen Zuhuri kaɗan ne, da wuya ka same shi ya kuskure. Kurakuran da Imam Malik ya yi kaɗan ne matuƙa, ba shi da kuskure. Kurakuran da Imam Malik wajen riwaya daga Zuhuri ba su fi ɗaya ba ko biyu. Don haka riwayar Imam Malik, don ya ƙara da wani abu, ana kyautata kan cewa ba kuskure ya yi ba, saboda haka aka karɓe ta. Don haka na farko dai tukuna, haddarsa da fiƙa ɗinsa ta kai shi matsayin da zai iya kiyaye abinda wani bai kiyaye shi ba. Shi kaɗai zai iya kawo abinda kowa ma bai kawo shi ba a cikin riwaya, kuma a karɓa. Yani hafizun yu'tamadu ala hizbihi, malami ne wanda yake makiyayi ne haddar da ake yadda ake dogaro da riwayarsa, da haddarsa an yadda da shi. Sannan na biyu, ba wata ƙarina da ta nuna kan cewa yayi kuskure a wajen wannan riwaya. Dama abinda wannan shine abinda Hafiz bai faɗa ba. Sharuɗan nan guda biyu sune ake dubawa wajen karɓar ziyada ta fiqa. Na farko, ya zamanto wanda ya tsara din ya saba ma sauran huffaz da basu faɗa ba. Ko da in ya saba musu, ana karɓa kawai idan ya zamanto hafidun mu'tamadun ala hifzihi. Na biyu kuma, ya zamanto an rasa qara'in, an rasa dalilai da suke nuni da kan cewa kuskure yayi a cikin riwayarsa. An gane? Wannan sharaɗan guda biyu sun tabbaka akan Imam Malik. Hafiz ne mu'tamad ala hifzihi, babu wani dalili da ya nuna kan cewa yayi kuskure. Saboda haka duk da yake waɗanda ya saba musu suna da yawa, yawan nasu ba zai amfane su ba. Ba zai amfane su wajen su rushe abin da ya ruwaito. Saboda Imam Malik, shi yasa Imam Ahmad yake cewa wa malikun fiqa. Imam Malik fiqa. A wata riwayar wanda shi ma aka sami irin wannan, yake cewa Imam Ahmad yake cewa a wani hadisi shi ma wanda Imam shi kuma wannan sabani ne akan Nafi, shi wannan ba sai kun rubuta ba, ku tsaya da wancan misali. Wannan kawai ya zama tutu babu hira ne, ba sai kun rubuta ba. Wancan misali na farko ya ishe ku a wajen misalin ziyada a cikin matan wanda take maqbula. An gane? Wannan kuma kawai dai zan kawo muku shi don ku daɗa ƙara fahimtar yadda abin din yake. Hadisi ne na Li'an, cewa wani mutum ya je ya yi li'ani da matarsa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya farraka tsakanin miji da matar. Amma dan me akai da shi an tsoron riwayoyin sun yi shiru. Imam Malik sai ya ruwaito da karin cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam alhaqa walad al-mula'ana bi ummihi, yace dan a dangana shi zuwa ga uwarsa kar a dangana shi zuwa ga ubansa. Wannan ziyadar Imam Malik ne kawai ya ruwaito ta, amma Ubayd amma kaga waɗanda suka ruwaito wannan hadisi wanda suka ruwaito wannan hadisin daga Nafi', akwai Ubaydullah al-Umari wanda waɗansu sun ce ma duk cikin almajiran Nafi' babu kamar sa, akwai Juwayriya ibn Asma, wannan wani suna gari, sunansa Juwayriya namiji ne fa amma sunansa Juwayriya, babansa kuma sunansa Asma. Juwayriya ibn Asma shi ma yana daga cikin at-tabaqa ath-thaniya min tabaqati ashab Nafi', suka ruwaito hadisin ba tare da wannan ziyadar ba. Haka Imam al-Bukhari ya fitar da shi, shi kansa hadisin Imam Malik hadisin Imam Malik yana cikin Muwatta, Bukhari bai ruwaito shi ba. To Imam Ahmad ne yace Ibn Abdul Barr sai yake taliki akan wannan, yake cewa haka za rawahu kullu man rawahu an Nafi', fadakaru fihi al-li'an wal-furqa, cewa an yi li'ani kuma an bambanta an raba tsakanin miji da mata har abada ba za su sadu ba. ولم يذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الولد بالمراه في شروع كان والله. وقاله مالك النافع كما رايت وحسبك بمالك حفظا واتقانا. مالك جاء شيكا وده حفظ اتقان ان يفدات وحقيقه يا تبدا شيخ امام احمد ده اكا رويتو متى ده شيخ امام مالك امام احمد يدد ده wannan زياده تا abin nan da Imam Malik ya kara ta. Al-muhim kun ga wannan misali ne akan cewa idan wanda ya kara an yarda da shi to za a karbi ziyadar sa, koda wanda suka saba masa, wanda ya saba wanda ba su fada ba sun fi shi yawa, amma idan bai kai matsayin yanda an yarda da shi ba to nan ba za a karbi ziyadar sa ba. To misalin ziyada da ake inkarin ta saboda wanda ya kare haddasa bata kai ba ita ce wanda wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha wajen sifar talbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Muhammad ibn Fudail ya ruwaito daga Al-A'mash, daga Umarah bin Umair, daga Abu Atiya, daga Aisha radiyallahu anha fi talbiyati annabi sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, إن الحمد والنعمة لك والملك. سيقارا دا لك والملك تلبية وانا تلبية ابن عمر سيدا تكري حي زواج لك والملك تلبية دا عائشة ترويتو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. أنا انتفع إن الحمد والنعمة لك باتك أرى والملك لا شريك لك باتك أرى والنا تلبية عائشة يا انتفع. Sai Muhammad ibn Fudail daga cikin almajiran A'mash shi sai ya kara wannan laka wal mulk abin wal mulku la sharika lak, ya saba ma mutane nawa, mutanen da ya saba musu waɗanda suka ruwaito akwai Abu Muawiya, akwai Sufyan ath-Thawri, akwai Abdullah ibn Numair, akwai Abu al-Ahwas Sallam ibn Sulaim, akwai Abu Khalid al-Ahmar Sulaiman ibn Hayyan, har ma da Shuba ko da ke Shuba shi yayi wani sabani mutum shi da dai ya saba musu bai fadi ba su wannan ba. To nan malamai suka yi Imam Ahmad da aka fadi wannan, sai Imam Ahmad yace wahima ibnu Fudail fi hadhihi ziyada, wahami yayi, wala tu'rafu hadhihi an Aisha inma tu'rafu an ibni Umar, wa dhakara anna Abu Muawiya rawa al hadith an al A'mash bidunha, sai ya saba ma wanda ya ci shi. To amma ku lura a nan wajen akwai karina da ta sanya Imam Ahmad yayin wannan bayani, shine akwai karina da ta nuna cewa kuskure yayin Ibn Fudayl, komai haddasa yayin kuskure dan yaro wadansu sun rawaito hadisin babu ziyada, sai aka samu wannan ziyada ta zo a wani hadisi ne daban ba na Aisha ba na Abdullah ibn Umar, saboda haka abin da sai malamin hadisi sai kyauta da sanin cewa kuskure ya haddace lafazin hadisin Ibn Umar ne sai ya tabbaka shi akan lafazin hadisin Aisha bai kiyaye cewa hadisin Aisha ya sha bamban da na Ibn Umar ba saboda haka an samu qarina akan cewa yayi kuskure sai ta kai Imam Ahmad yace wahima Ibn Fudayl saboda haka kun gani idan ziyada ta zo idan akwai qarina akan cewa wanda ya ziyada yayi kuskure ba za a karbe ta ba an gani saboda haka na farko dai ya zama to an yadda da haddasa kuma babu qarina dalili da yake nuna kan cewa yayi kuskure a wajen riwaya na'am wal mulk la sharika lak
riwayar
Ibn Umar ta zo kamila innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka ta zo kamila amma hadisin Aisha duk wanda suka rawaito hadisin banda Muhammad ibn Fudayl ba sai su tsaya a innal hamda wal ni'mata lak anan suke tsayawa ka gani shi Ibn Fudayl da ya tashi sai ya kace ya jira har ƙarshe yace kuma hadisin na Aisha inda rawaito hadisin Ibn Umar yace a ce masa ba ka saba ma kowa ba amma da rawaito na Aisha yayin wannan karin sai aka sai wannan ta nuna dalili ne akan cewa yayi kuskure hadisi ne shiga cikin hadisi a wajen sa to wannan misali wannan to misalin wanda kuma yake wannan mun ji misalin wanda aka samu dalili akan cewa yayi kuskure misalin wanda ya zo yayi kari tunda mun ce sharadin ziyada din ta zamanto daga wajen rawi mai wanda yake fiqa ko to Muhammad ibn Fudayl shi ma fiqa ne amma akwai qarina da ta nuna kan cewar yayi kuskure to idan aka samu shi kansa mai yin ziyadar ba fiqa bane ba ma itlaq mutlaqan ma ba fiqa bane saduq ne alal misali to nan ba za a karba ba dannan kana kuma a ce ma me yana yin kuskure sayyul hajj misalin wanda yake ba fiqa ba zan kawo mana misali da sayyul hajj wanda shi ma Imam Ahmad ya kawo akwai wani rawi mutumin Misra da ake ce masa Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi kun san hadisin Shafi'i da Wutri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam surorin da yake karantawa ko hadisin Aisha a raka'a farko me yake karantawa sabbi raka'a ta biyu raka'a ta uku a Wutri kuma fa qul huwallahu ahad da kuma wanne waye yace qul huwallahu ahad waye yace da falaki da nafi waye yace qul huwallahu ahad kadai waye kuma ya kara tare da falaki da nafi tare da qul huwallahu ahad da anan rigimar take ai anan rigimar take Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi sai ya rawaito cewa a witri yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta qul huwallahu ahad da falaki da nafi kowa ya saba masa wanda suka rawaito hadisi daga Aisha cewa qul huwallahu ahad kawai yake ba ya kara falaki da nafi shi ya kara da falaki da nafi ku ji abinda Imam Ahmad yace a kansa قال الأكرم هذا كان المجرى إمام أحمد كنا سمعت أبا عبد الله يسأل عن يحيى ابن أيوب المصري فقال كان يحدث من حفظه وكان لا بأس به أنت بإمام أحمد كان وانا الراوي يحيى ابن أيوب المصري في تياك سنشي ينا رواية دقها حدثة وكو بمعنى باشد للتاجي ليس بإسلام يكون شاقب الكتاب إن تاجي رواية بالتاجي دي أكوي ما متاني رواية دقل التاجي دكايكي wa kana la ba'sa bihi amma duk da haka la ba'sa bihi babu ne fi tare da shi wato saduq ne kenan wa kana kaseeran waham fi hifzihi amma yana da yawan kuskure da yawan wahami a wajen haddasa bakartu lahu min hadithihi an yahya an amrata an aisha sai atra mace to ai ga wata hadisi wani hadisi nata da ya rawaito daga amra ai daga yahya ibn sa'id al-ansari kenan daga amra daga aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر الحديث كو يتأى حتى بابا أما كذا فقط إلا جاء إمام أحمد ولم كو يتأى كان يقرأ في الوتر زي شروف يا سنك أرشى الحديث أي كان يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقال ها man yuhtamal hada yace ta za a yi to wannan a ce mutum kamar wannan ya rawaito irin wannan hadisi yin wannan ƙari wato saboda hadisin Aisha ma'ruf ne kowa ya san shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul huwallahu ahad kawai ta rawaito yake karantawa sai shi kada ya zo ya rawaito wannan yace to man yuhtamal hada waye za a karbi irin wannan riwayar daga wajensa wa qala marratan kam qad rawa hadha an Aisha minan nas laysa fihi hada mutane mutun nawa ne ya rawaito wannan daga Aisha ba wanda ya ambaci wannan sai shi wa ankara hadisa Yahya khassa yace ya inkari wannan hadisin amma wanda yazo da riwayar Yahya ibn Sa'id al-Ansari to kun ga wannan misalin wanda yake kenan ba shi da hadda shi ba fiqa bane sai ya rawaito hadisi da ziyada to nan wajen kun ga ba wata ba kai aka yi watsi da wannan ziyada ta to sai misalan karshe sune misalan ziyada a cikin matan a cikin matanin hadisi idan aka ruwaito hadisi idan wani daga cikin masu riwaya ya kare ya kara wani yayi ziyada a cikin sanad wani lokaci aka kai wani lokaci ba za a karba ba me ake dubawa za a duba matsayin wanda ya kara akwai wanda zamu zo a cikin wannan littafin misalin da zai kawo wanda yake jiyoci wancin cikin littafin musbalah ake kawo shi hadisin Abdullahi ibn Abbas anna rajulan tufiya wa lam yada awarisan illa maulan lahu huwa a'taqahu fa a'tahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-miras wani mutum ne ya mutu ba shi da wani magaji sai bawansa wanda ya yantar da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi gada wannan hadisin an ruwaito shi daga Amr ibn Dinar daga Ausaja maula Abdullahi ibn Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an ruwaito shi daga Ausaja babu ambatan Ibn Abbas wato mursal saboda kaga an yi kari kenan ko wanda ya faɗi Ibn Abbas ya yi kari to nan sai aka ce wanda bai faɗi Ibn Abbas din ba Hammad ibn Zaid ne wanda ya faɗi Ibn Abbas kuwa Sufyan ibn Uyayna da wani daga cikin ruwat Sufyan ibn Uyayna tare da Abdul Malik ibn Jurayj kuma shi Amr ibn Dinar dama manyan ɗalibansa sune Ibn Uyayna da Abdul Malik ibn Jurayj dan mutanen Makka ne shi ku Hammad ibn Zaid mutumin Basra ne saboda haka suwaye suka fi cancanta su kiyaye hadisin Amr ibn Dinar mutanen Makka Ibn Uyayna da Ibn Jurayj shi ku dan Basra ba lallai ya zama tunda ba garin su daya ba ba lallai ya zama tukan cewa ya kiyaye hadisin sa ba to nan wajen sai ya zama to waɗanda suka yi ƙarin sun fi wanda ya rage din yawa da aminci wajen riwaya sai aka karbi ƙarin su nan kun ga inda aka karbi ziyada din kenan ko ziyada a cikin sanad kuma an karbe ta saboda me sun fi shi aminci saboda sun fi shi yawa kuma sun fi shi inganci wajen riwaya an gane to yaushe kuma ake kin karbar ta lokacin da ake kin karbanta shine idan ya zamanto wanda ya kare shi kadai ne ya saba wa mutane masu yawa misali a hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyya wa yuthibu alaiha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyya wa yuthibu alaiha wannan hadisin Aisha ne da Hisham ibn Urwa ya ruwaito daga Urwa daga Aisha radiyallahu anha Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Ahmad sai yace Isa ibn Yunus yusnidu hadithan hadiya wan nas yursilunahu yanzu da kanta ya saba ma mutane da kari sauran jama'a sun suka ruwaito hadisin ba ta fadan Aisha sai su ce daga Urwa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko dai ta ce sai fada Aisha saboda ka yayi kari ko kuma shi kadai ne ya saba ma mutane mutum nawa ya saba ma akwai wakil ibn al-jarrah da muhadir ibn al-muwarri' dukkanin su sun ruwaito shi mursalan saboda haka imam ahmad sai yace isa ibn yunus yayi kuskure saboda ya saba ma wanda suka fi shi yawa yayi kari a inda ba a kari banda imam ahmad waye kuma yayi muwafaka da shi akan cewa yayi kuskure yahya ibn ma'in da abu daud da darqutni amma imam al-bukhari shi ya nuna kan cewa shi wannan ba illa bace a wajen sa yadda dan ya fitar da shi a cikin sahihin sa saboda ka ya karbi riwayar isa ibn yunus me yasa imam al-bukhari yayi haka shi kan sahabi ibn hajar da yazo wannan kawai sai ce li hifd ruwatiha saboda yana da hadda ya rashin samasa zakar shi sai ake cewa wannan ilimin an gina shi ne akan galabatu zan kowa yana da zaukin sa shi imam al-bukhari yana gani isa ibn yunus yana da matsayin da ya kamata dan yayi wannan karin a karba ba kuskure bane yayi da ya kara sunan da ya kara aisha a ciki amma su kuma su imam ahmad suna ganin taya wakil shi kansa a matsayin kansa inda shi ne kadai ya saba ma isa ibn yunus ya fi isa ibn yunus a wajen hadda ballantana kuma tare da shi akwai wani duk sun saba shi sa imam ahmad sai yace wannan kuskure ne isa ibn yunus yake haka nan ibn ma'in yace haka nan darqutni yace daga cikin manyan malaman hadisi da su abu daud amma imam al-bukhari yace yana nan hadisi ya inganta a ya nan daram wannan za ku iya amfani da shi misali na wanda yake malamai suka yi sabani shi yasa za ka ga kan cewa babu ka'ida guda daya a wajen ziyaratul kifa waɗansu suna cewa kamar yadda imam haɗib a wancan darasin aka yi ta faɗa waɗansu suna cewa ziyaratul kifa maqbula a'a ba ka'ida ba ce muna gani gashi an samu kifa yayi ziyada wani ya karɓe ta wani bai karɓa ba saboda ne kowa saboda yana ganin kan cewa sharɗan karɓan nata sun yi sabani wajen sharɗan wanda ya ga sharɗe sun cika ya karɓa wanda ya ga sharɗan ba su cika ba ba zai karɓa ba dawa ba kowa ne ba kowa ne ba ni da kai da sauran ni da kai da sauran ɗaliban ilimi ba mu ne zamu yi wannan ba su wanda yake suna da sani da riwayoyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kaci kaddinta su ne suke da wannan ilimin da za su iya da wannan fahimta da za su iya gane kan cewa akwai kuskure a cikin wannan riwayar ko babu kuskure a cikinta to misali na karshe shine raf'ul mawquf wanda yake a shi ma ya zamanto an ruwaito hadisi mawqufan wani sai ruwaito shi marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam ba wani misali wanda yake ya dace a cikin wannan littafin sai dai a cikin wanda suke da tahrir ulum alhadith ya kawo waɗansu misalai daga cikin ilal nadar qutni za su iya komawa a cikin sanin juz'i na biyu tahrir ulum alhadith to ko sati ne zuwa kwarai da gaske dan wayannan misalan suna da muhim suna da amfani mutum ya dan za su sa shi ka fahimci ka'idar to saboda haka da misalan raf'ul mawquf da kuma qalul rawi a wajen ana mako ne zuwa insha Allah sai a kawo wannan misalin sai zamanto dukkan misalan ziyadatu tsika guda hudu mun kawo su guda daya tana da matani a ziyada a cikin matan sannan guda uku ziyada a cikin sanad mun kuma kawo misalin ziyada da ake karba saboda haddar mai riwayar mun kawo ziyada da ba a karba saboda karina da ta nuna kan cewar mai riwaya duk da yana da hadda amma ya yi kuskure mun kawo kuma misalin ziyadar da ba a karba saboda wanda ya yi ziyadar ba shi da hadda sai yi ulfiz ne sau da haka misalai uku muka kawo duk a cikin matan a cikin sanad kuwa kowanne mun kawo na waslul mursal a shi kawai ta kawai mun kawo saboda haka ana sauran guda biyu muke bin bashi raf'ul mawquf da ziyadatul rawi fi mahallil an'ana in Allah ya kai mu rana ita yau insha Allah za mu yi wannan sai kuma mu gina akan karatun mu mu shiga magana akan ma'rifatu shar wal munkar wa yusibu alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karban hadiya in aka bashi kuma ya bada tukuici ya karba in aka bashi kyauta zai karba kuma ya bada tukuici saboda haka tukuici da ake bayarwa ba al'ada bace da asali aya da asali a cikin sunna inda zaka iya bada tukuici ba to kai addu'a in har mutumin da ya baka kyauta ya kasance hakika ka biya shi domin addu'a da kai kamar da kamar da ya zo a cikin riwaya na'am ba wai cewa ne ana daukan tabaqat wato ana duba abubuwan da yake ake duba an za a yi tarjihi na farko a tara turuqul hadith ko riwayoyin yanda suka zo na biyu a duba maganar malamai akan su wanda suke riwayar dukkan wannan asanin da maganganun su na jarh wa ta'dil ya kowa ya matsayin sa yake na uku a duba tabaqar sa a wani aji yake wajen malaman su dan ajin dan tabakar farko sai a kaddamar da shi akan dan tabaka na biyu wato idan ya ruwaito wani abu dan tabaka na biyu ya saba masa kawa zani ruwayarwa zani aiki da ita tabakar farko yau wato yanzu dukkanin su wanda suka saba a tabakar farko suke ko idan ya zama ta cewa gaba kidan su a cikin tabakar farko suke yaya za a yi to shine a nan wajen sai a tsaya a duba a ga su kansu a cikin tabakar farko din ai su kansu hawa ne dukkan su a tabakar farko din hawa ne yanzu a wajen Imam Ahmad idan ɗan ajin ɗan tabakar farko shi almajiran Zuhri shine da Malik da Uqayl da Yunus da Ibn Uyayna da Ma'mar in suka yi sabani shi a wajen Imam Ahmad Malik shi ne na farko haka nan ma Ali ibn al-Madini duk sun kaddamar da Malik waɗansu su kuma sun kaddamar da Muhammad ibn Walid al-Zabidi to amma ka san ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewa in an yi sabanin za a karba ko ba za a karba ba idan ba a samu wani dalili kan cewa shi wanda ya saba ma sauran ya yi kuskure ba inda an samu wata karina cewa akwai kuskure kamar wani hadisi ya shiga cikin wani riwayar wani hadisi idan ta shigo cikin wannan hadisin ta sanya shi ya kuskure ko kuma ya zamanto cewa ya yi abin da ake cewa sulukul jadda yanzu alal misali in aka ruwaito hadisi a Hisham ibn Urwa an Aisha an riga an saba sai an dire da faɗan Aisha wannan shi ake cewa sulukul jadda to idan irin wannan kuskuren ne wato hanya isnadi wanda yake mutum nan da nan zai yi zaton kan cewa haka abin yake yanzu idan aka ruwaito hadisi wanda ya ruwaito hadisi Hisham ibn Urwa an abihi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa Aisha ba sai ya ce wannan ya kiyaye ya ce kenan ya fuskanci kan cewa wannan hadisin ba a jira har karshen sa ya kiyaye ya haddace yana da mazidul hib ka gane amma inda an Aisha ana cewa Hisham ibn Urwa ana bihi an Aisha an san cewa dama isnadi ne wanda an rawaito hadisi da yawa da shi a haka shi ne ake ce ma aljadda hanya wanda yake ko an saba bin ta abu ne wanda yake ba baki ya riga ya saba da shi to wanda yake kawo abin da ba a saba jin sa ba to shi ne ake ganin ya fi karfin hadda dan ya kiyaye abinda ba a saba faɗan sa ka gani kamar yanzu a abin nan ala akwai wannan ala ibnu abdurrahman an abihi an abi huraira nusha ce littafi ne guda hadisai ne suka zo guda idan ma sun haddace to idan ya zamanto shi al'ala ya ruwaito wani hadisi ba an abihi an abi huraira ba sai ya ruwaito hadisin an abi huraira mubasharatan ba ambatan abihi wani kuma sai ya ruwaito hadisin da ambatan abihi an abihi an abi huraira to malaman hadisi za su furjayar da riwayar wanda bai faɗa abu hudun ba tsakani saboda shi wannan ya kiyaye abinda ya saba ma at-tariqul ma'lufa dan at-tariqul ma'luf al-jadda a faɗi an abihi an abi huraira wanda ku yi kiyaye cewa a'a ai wannan hadisin bai ala bai ruwaito daga babansa ba. ba a tsara nashi ba wanda kila wannan nashi ga fagen alarmomi ko san dai irin waɗannan wurin dabara to kaga nan wajen sai baka ji jaddada din ba saboda kana zuwa ta abin nan ta suratul qasas ta farko din nan kan cewa ba a tsara nashi bane a tsara hulu ka kiyaye wannan baka ji jaddada ba an jaddada kake a tsara nashi to abin nan idan ya zamanto cewar malaman hadisi suna lura da wannan cewa shi kansa wannan hafiz din bibi tafarkin da wato hanyar da aka fi sabawa ba da ita bibi sulukul jadda ba sai a amfani da wannan a gane kan cewa bibi kuskure ba dan haka in ya kawo wani kari sai a dauka kan cewa wannan tabbas ya haddace amma aka samu wata karira kan cewa yayi kuskure to a nan wajen sai a raddin riwayar ina fata kun fahimci wannan
Da
isi da inganta ba
tare da cewa ana tunanin shi
amma fa ka lura Imam Ahmad bai da'afa hadithin mutlaqan ba shi yasa asra yake cewa ya anifi hadith Yahya a riwayar Yahya ibn Sa'id al-Ansari ba wai mutlaqan ba ne a wannan riwayar ta Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi ne ya kuskure da yi hadithin ya inganta ta wata hanyar na'am نعم ده أقيل ابن أبي خالد
نعم
واتو سنويتو حديث الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يندى عائشة رضي الله عنها تسفنتا ده تزو وجن بيان سعي بين الصفا والمروة ستتي وأما الذين أحلوا بالعمرة فطافوا طوافا آخر wanda suka yi tahalluli hatta wanda suka yi tahalluli suka yi tamattu'i kenan bayan sun yi umra to ranar sallah sai suka sake wani tawafi din wato suka sake wani sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda ka sa'ayi nawa suka yi kenan sa'ayi biyu to su Uqayl da Ibn Uyayna da Ma'mar abinda kawai suka faɗa kenan shi ko Imam Malik sai ya ƙara da cewa wa ammal ladina jama'u bainal hajj wal umra fa tafu tawafan wahida shi yayi karin wannan lafza din su sun yi shiru ba sadu ku Uqayl da Ibn Uyayna da Ma'mar abinda kawai suka faɗa kenan shi ko Imam Malik sai ya ƙara da cewa wa ammal ladina jama'u bainal hajj wal umra fa tafu tawafan wahida shi yayi karin wannan lafza din su sun yi shiru ba sadu hukuncin mai kiran ba dangane da sa'ayi in kana neman hukuncin wanda suka yi kirani yayin da suka yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka je cikin riwayar su kar ka je hadisin Aisha a wajen su ka je wani hadisin ko hadisin Jabir ko makamancin su daga cikin sahabbai da suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba hadisin Aisha ba to amma shi Imam Malik sai ya ambata wannan hukunci hatta a cikin hadisin Aisha ka gane bambancin tsakanin riwayar ta su biyu an ba gane ba ko a to me baka fahimta ba a ciki hadisin su Uqayl bai faɗi hukuncin mai kirani ba dangane da sa'ayi bai faɗi hukuncin sa'ayi bai faɗi yaya mai kirani zai sa'ayi ba hadisin Imam Malik ko ya faɗi yanda mai kirani zai sa'ayi saboda ka Imam Malik yayi kari ko bai kari ba to ai anan suka samu bambanci dan za a iya tambayar Imam Malik a'a mu ba mu san cewa mai kirani sa'ayi ɗaya yake ba yanzu kaga idan da kamar a ce hadisin Aisha shine kadai aka rawaito a wannan mas'alar da ta ga a nan wajen waɗanda ba ke da riwayar Imam Malik ba sai su amfani da kiyasi ko su ce wanda zai yi sa wanda ya kira ni shi ma sa'ayi biyu zai tunda babu dalili da nuna kan cewa sa'ayi ɗaya zai ko ba haka ba tunda hadisin Aisha ya yi shiru a kansa dan haka sai a ci akan asal tunda mai tamattu'i ya yi sa'ayi biyu mai kira ni shi ma nufuki biyu dan haka shi ma sa'ayi biyu zai da ma da aka samu riwayar Imam Malik sai ta maganin rigima ga wajen wanda ya karbe ta wanda bai karbe ta ba kuma fa kaga zai iya sabawa to kaga muhimmancin sabani kenan ko muhimmancin a hukunci akan riwayar Imam Malik kenan
sai ta kale ba na lato ba mas bayan lalle bai sanci kirani da ifradi da kamar sau da hakan masu laptoci irin da malamai nan shi mai tamattuki ma za a iya masa sa'ai daya wanda nke ne yake magana cewa kuskura sami shahudin zubin da irin waɗannan zai gani talibin ba su je haji ba sun yi bambanci kiran da wannan na ji a fara masu kumfudan waɗannan wuraren ilimi ne ba ko yaushe mutum zai fatawa cewa wanda mai tamattuki zai yi sa'ai daya bashi da wani dalili a cikin da aka kawo shi za a ga su kafin amma kuma sun saba yanda wannan amsila da malaki kawo muku wallahi amsila ce yada wanda kowa ya fahimce shi ba za a raina hankalin ka ba saukin haji shi a ringa buga ku ku yi waɗannan ilan shi ne karatu da shi duk malamai su karwaito shi amma shi an jinjina wannan da su wani shi ne duk wanda ya muku fatawa cewa wanda ya samu su yi sa'in sa kwaya ɗaya ne ku jinjina wannan kaurin ba daidai ba ne ya samu su yi sa'in sa biyu ne ba kuskuren daga zuwa ne wani bayani
na'am
wannan Allah ka masa bayani wannan abu wala na raina hankalin da su kai da masa bayani to
insha Allah wajen tafiqa al-idraj yana daga cikin nau'i yana cikin ziyada amma ba lalle ta zama to ziyada ta tafiqa ba ziyada a cikin idraj yana za mu zo kan sa insha Allah idraj a sanar da idraj a cikin matan na'am
malamin da yake jina jin mai wani kina gaskiya ni na masa masa ba ku ga yau karzu da mai wallahi ku ya fi masa da gin duk da maka duk da baya duk da shi mun ga yanzu ka kallita bi ka wala ba ni sai shi ya na'am dalle shi na mu tsara eh da mu tsara na kai sai ya kuma to da kin ka za ba za ki
Allah kan ka ci mai za insha Allah
barka da
Allah.